Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Asabar 18 ga watan Maris, wato ranar da ake zaben gwamnonin jihohi da ƴan majalisun dokokin jihohin Najeriya kamar yadda aka sani. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da zaben na Najeriya. To amma yanzu a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da umarnin a kama shugaban Rasha Vladimir Putin saboda laifukan yaƙi da ake zargin ya aikata, waɗanda suka haɗa da yin garkuwa da ƙananan yara daga Ukraine. Matakin da kotun ICC ta ɗauka na jiya Juma'a ya jawo yin Allah wadai daga fada Kremlin. Mai magana da yawan fada ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce Rasha ba ta taɓa amincewa da kotun ICC ba, kuma ta ɗauki hukuncin da ta yanke a matsayin wofi dangane da abin da ya shafi Rasha. Ya ƙara da cewa umarnin abin takaici ne kuma ba za a yarda da shi ba. A cikin wata sanarwa da kotun ICC ta fitar jiya Juma'a, ta ce akwai dalilai masu ma'ana da za a iya yarda cewa Mr. Putin na da alhakin aikata laifi guda ɗaya kan sace ƙananan yara a Ukraine. Rasha ta amince da cewa dakarunta sun kawo yara daga Ukraine zuwa Rasha, amma ta ce wani bangare ne na wani shirin jin ƙai na kare marayu da yara da aka yi watsi da su. Wannan sammacin na kotun ICC dai shi ne na uku kacal da kotun ƙasa da ƙasa ta bayar ga shugaba mai ci bayan Umar al-Bashir na Sudan da kuma Muammar Gaddafi na Libya. Ƙasar Iran a jiya Juma'a ta rataye wani bakurde da masu fafutuka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallonsa a matsayin fursunan siyasa, inda suke ƙara nuna fargaba kan yadda ake samun ƙaruwar kisa a ƙasar a wannan shekara. Muhayyidin Ibrahim mai shekaru 43 a radiyo shi ne da asuba a gidan yaren Urmiya da ke arewa maso yammacin ƙasar Iran. Kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran IHR da ke da headquarter a ƙasar Norway da kungiyar kare haƙƙin bil'adama Hengal suka bayyana a wata sanarwa da suka fitar daban-daban. Kungiyoyin sun ƙara da cewa an kuma kashe wasu mutane 5 bisa zarginsu da laifuka masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a Urmiya a safiyar jiya Juma'a. An kama Ibrahim ne a shekarar 2017 a wani rikici, inda aka harbe shi a ƙafa kuma aka yanke masa hukunci a shekara ta gaba. An zarge shi da hannu wajen tafiyar da ƙungiyar KDP a Iran, wacce aka haramta ayyukanta da ta daɗe tana fafutukan neman 'yancin cin gashin kai ga yankin da ƙurra suka fi yawa a Iran, sannan an same shi da laifinta da bore. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce cutar COVID-19 tana iya zama wani abu a wannan shekara har zuwa wani matsayi da ke haifar da barazana kamar mura. Hukumar ta WHO ta bayyana ƙwarin gwiwar cewa za ta iya ayyana kawo ƙarshen dokar ta ɓaci a wani lokaci a shekarar 2023. Tana mai cewa tana ƙara fata game da matakin da aka shiga na annobar ƙwayar cutar da ke zuwa ƙarshe. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka cika shekaru 3 tun lokacin da Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bayyana lamarin a matsayin annoba, ko da yake shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ya kamata ƙasashe su ɗauki mataki makonni da yawa kafin nan. Na tsammanin za mu zo wannan lokaci da za mu iya kallon COVID-19 kamar yadda muke kallon mara ta shekara, daraktan gaggawa na WHO Michael Ryan ya faɗa a wani taron manema labarai. Barazana ga lafiya ƙwayar cutar da za ta ci gaba da kashewa, amma ƙwayar cutar da ba ta kawo cikas ga tsarin kiwon lafiyarmu, kuma na yi imanin cewa hakan zai zo kamar yadda Tedros ya faɗa a wannan shekara. Yayin da lokaci ke gab da cika na yiwuwar cikar yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad yau Asabar, an yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a da ta tsawaita gaba ɗaya, yayin da Rasha ta yi ƙorafin cewa ba ta da wata fa'ida sosai. A yanzu haka Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin Sakatare General Antonio Guterres tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da cewa shirin hatsin na tekun Bahar al-Aswad ya ci gaba. Muna ci gaba da tattaunawa da dukkan bangarorin, babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya.
A Sadai da Muhammad Hafiz Baban Leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma kan zaben Najeriya. Wannan karan za mu dora ne da bayanin yadda ake kada ƙuri'a da abubuwa masu alaka. Nasir Adamu Ilhikaya, gare ka.
Na'urar bi ba zai da ci gaba ne kan tsohuwar na'urar tantance rajistar zabe na da tasirin hana magudin zabe don sakamakon zai tafi ta na'ura da zarar mai zabe ya kammala kada ƙuri'arsa. Kamar misalin nan na yanda ake zaɓukan baya, jami'in zaɓe zai rika ɗaukar ƙuri'a ɗaya bayan ɗaya, yana bayyana wanda ya lashe har a kammala da kuma ayyana sakamakon zaɓen. Jami'a sashen labaru ta hukumar zaɓen Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani kan yanda za ta kasance a rumfar zaɓe. Kama daga tantancewa, kada ƙuri'a da majiran ayyana sakamako.
Wannan raɗe-raɗe da yake yawo cewa ba za a yi amfani da na'ura ba, a'a daga an yi amfani da na'ura sakamakon zaɓe za ta tafi kai tsaye zuwa yanar gizo, wannan za mu iya cewa ba haka yake ba. Dokar mu tana nan kamar yadda muka tsara shi. Masu kada ƙuri'a za su zo rumfar zaɓe, za a tantance su, za su kada ƙuri'ansu, za su tsaya a gefe in suka zaɓi su sa ido akan yadda ake gudanar da zaben. Za su bada tazara na kamar mita uku daga rumfar zabe. Idan aka gama tattara sakamakon zabe, jami'in mu zai kirga, zai cike a takardar da muka tanadar da rubuta sakamakon zabe. Party agent da security da suke wurin za su saka hannu a kai. Daga nan kuma shi jami'in mu zai dauki hoton wannan takardar sakamakon zaben, sai a daura ta a yanar gizo. Saboda duk mutum a duk inda yake, idan ya shiga wannan result viewing portal din, zai duba ya ga sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe. Kuma dokar zaɓe tana nan akan za a yi tantance ne kada ƙuri'a ne tare da jefa ƙuri'a. Ba kaman yadda muka fara a baya ba, za a fara tantance mutum a bada lokacin tantancewa, sai kuma a bada lokacin da za a dawo ne kada ƙuri'a. To yanzu za a yi su ne a tare simultaneously, ana tantance ka kana kada ƙuri'anka. So zaɓe ya rage naka ko ka tsaya a rumfar zaɓe ka duba ka ga yadda ake gudanar da zaɓen ko kuma ka tafi gida. Za a kuma fara gudanar da zaɓe ne ƙarfe 8:30 na safe, za a kuma gama shi ƙarfe 2:30 na rana. Amma idan akwai wanda yake kan layi kuma ƙarfe 2:30 ta yi, to za a ba shi dama ko da zuwa ƙarfe nawa ne domin ya kada ƙuri'arsa.
Amincewa da sabuwar dokar zaɓe ta sa bin tsarin zamani a gefe da na gwari-gwari ko rubutu kan takarda. Duk ma dai matakan nan za su rage laifuka ne a lokacin zaɓe da daƙile hanyoyin a ringizon ƙuri'a. Shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilai Aishatu Jibrin Dukku ta ce sun fara shirin kawo sabon ƙuduri na kafa hukumar da za ta hukunta duk wanda aka samu da take dokokin zaben.
Hukuma ce wacce muke so a kafa, wanda ake ce za a ce mata Electoral Offences Commission. Wannan hukuma ita aikin ta kawai za ta yi hukunci ne akan laifuka na zabe. Laifuka na zabe ba wai lokacin zabe kadai ba, a'a kafin zabe. Yanzu kamar misali in an zo mitin na zabe ka zo ka tada hankali, to wannan hukuma ta hukunta ka. Lokacin zabe idan ka zo ka tada hankali, wannan hukuma za ta hukunta ka. Bayan zabe za ta hukunta ka. Domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba mu hannu, wato Electoral Act din nan, ita kadai ba za ta kawo mana demokradiyyar da muke so ba. Amma idan aka hada da wannan hukuma ta lada tada a ƴan Najeriya, to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so. Nan ba da dade ba, insha Allah, nan da ƴan satuttuka kadan za mu zo mu bayyanar wa jama'a su zo su ba mu shawarwari, wato za mu yi abin da ake cewa public hearing. Wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri sai kai domin ka ji ra'ayoyin jama'a gabaki daya, kungiyoyi masu zaman kansu ne, hukumomi ne, mu ma ƴan takarar kanmu, in kana da abin da zaka bayar duka muna gayyata a zo, kowa ya bada ra'ayinsa, sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu dawo majalisa ta duba ta ga me za a tsame, sannan ayi kokarin kaiwa shugaban kasa. Insha Allah muna da wannan niyya.
Da alamun rashin amfani da rumfunan zaɓe 240 don ƙalubalen tsaro ba zai shafi damar jama'a da suka zaɓi wasu rumfunan ba da suke ganin za su kada ƙuri'a cikin aminci. Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, to don kar mu yi tuya mu mance da albasa, ya kamata su ma masu kada ƙuri'ar a ji ta bakinsu, musamman ma kan ko shin yadda suka kada ƙuri'a zaɓen shugaban ƙasa hakan za su yi a wannan karan ma ko a'a. Bari mu fara da masu kada ƙuri'a a jihar Kano.
Sunana Awal Ali Musa. Alhamdulillah mun je mun yi zabe.
To gana ku zaben gwamna kuma. Shi ma za a fita ne ko kuma ya?
Insha Allah rubu za mu fita insha Allah.
Jam'iyyar da ka dangwala na zaben shugaban kasa ita zaka maimaita ko kuma akwai bambanci?
Gaskiya a wannan karan za mu canja insha Allah.
Sunana Alhaji Aminu Abdullahi.
Alhaji Aminu, an yi zaben shugaban kasa mako bi ba. An fita ko an kada ƙuri'a?
Rai ko an fita an kada ƙuri'a.
To gana gwamna kuma ya tazo. Shi ma za a je ne ko kuma an yi kenan?
Za a je.
Jam'iyyar da aka zaba a wancan karo ita za a dada dangwalawa ko kuma a bana za a yi wake da shinkafa ne?
To, ko a wancan ma ba jam'iyyar da ya na zabawa. Kawai na duba ɗan takarar da ya mun na zabe shi.
Yawa, baba ya suna?
Shi Shehu Sale.
An yi zaben shugaban kasa. Wai an fita ko an kada ƙura?
An fita an kada ƙuri'a.
To ga zabe yana zuwa na gwamna da za a yi.
In Allah da za a ji a sake jefawa.
Jam'iyyar da aka zaba a wancan shugaban kasa ita za a maimaita ko kuma akwai bambanci?
To, in Allah ya yarda jam'iyyar da muka zaba a wancan lokaci yanzu in Allah ya yarda za a sake canja wannan wata jam'iyyar kuma ba ita za a sake zaba ba.
Ko bai ji haka?
Eh, dalilin abin da yasa dama shi zabe idan aka yi na shugaban kasa idan an dawo na gwamna zaben yana sake canjawa shine dalili. To kuma muna ganin ya kamata mu sake canje wannan zaben sabanin na shugaban kasa da muka yi.
Ya sunan?
Sunana Aishatu Badamasu Ahmad.
Kin yi zabe a zaben shugaban kasa da kai?
Eh, nayi zabe.
To ga zaben gwamna zaki fita yake kada ƙuri'a ne?
Eh, insha Allah zan fita na kada ƙuri'a ta a wannan zaben da yake gabato mu nan gaba.
Jam'iyyar da kika zaba a baya ita zaki da zaba ko kuma zaki canza?
Gaskiya zan canja jam'iyyar da na zaba a wancan zaben da aka yi. To gaskiya wannan zaben ba ita zan kuma zaba ba.
Sunana Abdullahi Sali.
Alhamdulillah an yi zaben shugaban kasa an fita kada ƙuri'a kuwa a wancan lokaci?
Tabbas an ji an kada.
To ga zaben gwamna kuma shi fa?
Shi ma insha Allah za a je a yi.
To yanzu an je zaben gwamnan nan jam'iyyar da aka zaba ta baya ita za a dangwalawa ko kuma a akwai bambanci?
Eh, ka san shi yanayin zabe yanda yake yanzu gaskiya ba wai jam'iyya kawai ake dubawa ba. Bayan jam'iyya ana duba mutumin da yake takara. Ya ingancin sa yake saboda haka ba zai zama lalle cewa wanda muka zaba a lokacin zaben shugaban kasa jam'iyyar da muka zaba ya zama wanda za mu zaba ya zama.
Sunana Malam Abubakar.
Malam Abubakar, an yi zabe na shugaban kasa da ya wuce?
Gaskiya ban samu nayi ba saboda harkar tsaro ana dan fargaban abubuwan da zai je ya dawo.
To ga zaben gwamna na tafe.
Insha Allah zan daure in fita saboda muna sa ran in Allah ya yarda za a zuba tsaro yanda ya kamata.
A wancan da ka fita jam'iyyar da zaka zaba idan dai take da wacce zaka yi zaben gwamna da ita ko kuma a dama ka tsara daban-daban zaka yi?
Na tsara daban-daban zan saboda ina da wanda nake so na gwamna su yi sama da bi ma zan fita yanzu. Da na je na shugaban kasa jam'iyya daban na gwamna ma jam'iyya daban.
Sunana Adam. No.
Wai an yi zabe ma Adam?
Allah bai bana ji.
Zaka je na gwamna?
Eh, to in Allah ya nufa zan iya zuwa.
To da a ce ka yi zaben shugaban kasa kuma zan yanzu kake da niyya zaka je na gwamna din nan. Du yan takarta ka yan jami'a ɗaya ne ko kuma daban-daban suke?
Da na je na shugaban kasa dama jami'a daban ne kuma na gwamna shi ma in na je shi ma daban ne.
Muhammadu Nasiru.
Ka yi zaben shugaban kasa da ya wuce?
Na yi.
Zaben da za a yi jibi zaka yi zabe?
Insha Allah. Jami'a da na zaba ita zan zaba.
To me yasa?
Saboda ita nake ra'ayi.
Baba Sani da Rana. Baba ya suna?
Abba Musa.
Baba, an fita an yi zaɓe ne zaɓen shugaban ƙasa da ya wuce?
Ban yi ba, amma yara su sun yi. Ina da yara amma su sun yi.
Kana da katin zaɓe?
Ni ban yi ɗaya ma don na daga kauni na manyanta na bara ma yara.
Kaman harka ce ta yara kenan?
Ni a nazari na ba yara sun kawo ƙarfi. Himin ɗana ta bin su ga su a ɓangaren ya ɓangare. A cikin haƙuri.
Malam ya suna?
Suna Nuhu.
Malam Nuhu, an yi zaɓen shugaban ƙasa da ya wuce?
An yi zaɓen shugaban ƙasa ƙwarai da gaske.
To za a fita wannan zaɓen da za a yi Asabar na?
Insha Allah za a fita.
To jam'iyyar da aka zaɓa ta baya ita za a zaɓa ko za a canja?
To ai cancanta ake. Sai na dubu kwaliti da wanda dai na san zai abin na shi zan canza ƙwarai da gaske.
Za ka yi wake da shinkafa kenan?
Insha Allah.
Sana Muhammad Al-Amin Ishaq.
An yi zaɓe ne a lokacin zaɓen shugaban ƙasa?
Gaskiya ne mun samu kaɗa guda.
To za a fita wannan zaɓen gwamnoni da za
a? Insha Allah ko da wuri-wuri ma kuwa Allah da.
Za a canza jam'iyya ne a wannan karan ko kuma a wacce aka zaɓa ta baya ita za a zaɓa yanzu?
Gaskiya dai mu a yanzu dai tunda mun ga tafiyar ne take. In Allah da mu ba mu tunanin dai za mu canja wata jam'iyyar dai wannan din dai za mu sake koma mu sake kada mata godiya in Allah ya yarda.
Daga Kano bari mu kada Kaduna.
Assalamu alaikum, sunana Bello Abubakar. Jam'iyyar zaba a shugaban kasa kuma wannan wata gwamnati zan zaba. Sauda biyayya sat nake da kasa sama.
Sunana Idris Adamu daga Cikun, amma an fi sani na da Gwanki. Jam'iyyar da na zaba na zaban shugaban kasa. Insha Allah ita zan zaba na zaben gwamna, amma zan yi dan majalisa daban kuma zan yi gwamna daban.
Sunana Comrade Ziaul Haq Dan Haru. Ko kadan ba haka zan yi ba. Akwai wasu cancanta da zan duba, zan samu bambanci na zabi. Zan bambanta tsakanin jam'iyyu, zan zaba cancanta. Ba zan yi sak ba ko kadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hawwa Abdurrashid. Ga zabe ya zo, amma ba ni dai sak zan yi. Inda na zaɓi shugaban ƙasa haka zan zaɓi gwamna. Da fata ina roƙon Allah Ubangiji, Allah ya zaɓa mana, Allah ya sa mu zaɓi wanda zai taimake mu. Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi daga sama har ƙasa. Sak zan yi daga sama har ƙasa.
Sunana Abubakar Isa, wanda ya kira ɗan kasuwa, na yi zaɓen shugaban ƙasa da na sanatoci da House of Reps. Jam'iyyar da na zaɓa na shugaban ƙasa ita zan yi a gwamna da ɗan majalisa na jiha. Jam'iyya ɗaya ba gudu ba ja da baya.
Sunana Mustapha Muhammad, mai aikin bowl, wanda ne daga shugaban ƙasa ita zan yi har ɗan majalisu har gwamna.
Abubakar Umar Maude, a shugaban kasa na zaɓi wata jam'iyya, a gwamna zan zaɓi wata jam'iyya. Duka zaɓuɓɓukan da za a yi jam'iyyu daban-daban zan zaɓa, saboda sak ita ta jawo mana matsala a wannan ƙasa muka shiga wannan halin da muke ciki.
Da farko sunana Asiya Abubakar. To nayi gaskiya nayi zaben shugaban ƙasa, amma in zaben gwamna yazo jam'iyyar da na zaba ba ita zan zaba wai a gwamna ba. Gaskiya bazan yi sak din nan ba, saboda ina so in zabi cancanta ne na.
Sunana Isa Abba Ahmad. A zabe dai da ya gabata mun zaɓa shugaban ƙasa, amma zaɓe mai zuwa ba sak za mu yi party sak ba, saboda party sak na ɓata mana wannan ɗin siyasa. To ya kamata a ce muna ɗaukan mutane ne, ba wai party ba jam'iyya ba. To gaskiya ba abin da ya sa ni in ji in ƙara yin siyasa sak.
Assalamu alaikum, sunana Aminatu Sa'id. Wannan zaɓe da ya taho dai gashi nan ya taho ga dangadan. Muna sa rai za mu fito gaba ɗaya mu ƙwamu da ƙwarƙwata mu je mu dangwala, don ƙuri'a mu ita ce 'yancinmu. A zaɓen shugaban ƙasa dai akwai jam'iyyar da na zaɓa. Wannan zaɓe da zai zo shi ma da akwai jam'iyyar da zan zaɓa daban, don ba zan yi gaba ɗaya ba. Abin da za mu duba shi ne cancanta za mu duba, ba wai jam'iyya ba. Ni ba zan yi sak ba, saboda an yi a baya ba a ji da daɗi ba, don haka canzawa zan yi.
Sunana Sani Isa. Jam'iyyar da na shugaban ƙasa shi haka zan yi a gwamna, ba wani garoye. Jam'iyya ɗaya ne kawai tafi yanda kamata.
Sunana Hafiz Muhammad Sani. Zaɓe dai gaskiya ai wai ba Hausa ya ce mai wayo bai zuba ƙwanshi duka a ƙwarya ɗaya. Saboda bara gurbe ɗaya in ya shiga zai ɓata sauran. So saboda haka za mu bambanta domin a samu competition a cikin gwamnatin. Ba za mu yi jam'iyya ɗaya ba.
Sunana Khadija Salis. A gaskiya alhamdulillahi mun yi zaben shugaban ƙasa lafiya, kuma alhamdulillahi kowa ya san abin da ya zaba. Gashi dai ana ta talle-tallen Isaac. Ni dai a gaskiya ba zan ɓoye ba. Gaskiya ba zan iya yin wannan sak din ba. Jam'iyya zan duba wanda ta ɗauko ta fidda ɗan takaranta, in dai ya cancanta in zaɓe shi, in bai cancanta ba zan yi watsi da wannan al'amarin sak in zaɓa. In misali abin da na zaɓa a shugaban ƙasa daban, abin da zan zaɓa a gwamna daban. Haka yanda na zaɓa na shugaban ƙasa jam'iyya daban, 'yan majalisu jam'iyya daban, sanatoci jam'iyya daban, haka ma fa na gwamnoni zan kasance. Kowa cancanta zan nema in zaɓa.
Sufa ɗan Barno, ya za su yi zaben a wannan karan?
Sunana Mudugaji.
Mudugaji, wannan zaɓe mai zuwa idan Allah ya kaimu na gwamnoni da 'yan majalisu, kamar mutanen da jam'iyyar da ka zaɓa ne za ka sake zaɓa ko kuwa?
Insha Allah jam'iyyar da na zaɓa shi zan ƙara zaɓa, saboda muna ganin nasarori kuma muna ganin alamun yin nasaran zuwa gaba.
Lani ne Malam Ali mai aski mai sai da tibuna. Kamar jam'iyyar da ka zaɓa shugaban ƙasa shi za ka sake zaɓa ko kuwa za ka canza?
To akwai abin da ya dace mu duba, wanda muka zaɓa in a matsayin shi shugaban ƙasa ne mu zo ku mu ce za mu zaɓi, kuma na gwamna ma duk abu ɗaya ne, ba lallai wani mu duba cancanta da wanda ta dace mu zaɓa. Amma ni yanzu a karan kaina ni wanda na zaɓa ɗin gaskiya da yake harka ce ta siyasa, to ba shi ne zan zaɓa a gwamna ba, ba fati ɗaya ba ce. Fatin da na zaɓa a wannan na shugaban ƙasa in Allah da na gwamna kuma shi ma zan duba in ga wanda ya cancanta in zaɓa.
Sunana Hanza Shehu. Kamar ganin cewa an zaɓi shugaban ƙasa an gama, ana shirin zaɓen gwamnoni da 'yan majalisa. Kamar shi wanda kuka zaɓa shugaban ƙasa jam'iyyarsa za ku sake zaɓa ko kuwa za ku canza?
Kamar wanda na zaɓa a shugaban ƙasa jam'iyyarsa zan sake zaɓa mana, ina tare da su 100% sak kenan.
Na Umar Usman.
kamar wannan zabe ya zo na gwamnati kamar jami'an da zaka ka zaba zaka sake zaba ko zaka canza jami'a
za mu zaba jami'an da muka zaba ta baya tunda yanzu da mu muna so saboda muna ga abubuwan da suke tafiya nan ba mu so mai da hannu agogo baya muna so ko a cigaba da yi mana hakan a ƙara kuma dan kurakuri da ake mana ba da kokari da Allah dan janye su a mana abu mai kyau wanda ko da gaba ne ba za mu iya yaban mutum bayan shi bayan mun zo mana kuka da shi
Nana Fatima wannan zabe mai zuwa na gwamnati duk wanda Allah ya ba wa sa'a kowane jami'a Allah ya ba shi nasara
kamar yadda ne kika zaba ne kike take zaba ko kuwa
a'a sai na shawara akai
to sunana Tijani Usman Bello
kamar jami'a da ka zaba wancan karon shi zaka sake zaba ko kuma zaka ci zabiya
eh to in Allah ya so ina sa ran zabi in ci gaba da zaben wanda na fara zaba
Malam Muhammad
kamar wanda ka zaba zaben shugaban kasa shi zaka zage zaba gwamnati ko kuma zaka canza ne bisa radin kanka
eh shi kasan siyasa wannan kullum mutun yana duba shi yadda mutun yake da kuma abin da zai iya deliver
sunana Muhammad kamar tunda ka zabi kun yi zaben shugaban kasa kamar wannan zaben ya zo jami'ar da ka zaba baya shi zaka sake zaba ko kuma zaka canza jami'a
kwarai da gaske ai mu bamu da wani wannan bamu da wani boye boye abinda muka zaba na farko shi zamu kara zaba
sunana Julius Emmanuel
kamar jami'ar da ka zaba ne kake tsaran kai sake zaba ko kuma zaka canza jami'a
dama ba jami'a nake bi wani mutum nake bi kaga inda ni kuma na sha bamban da mutane in ka naga ka cancanta zan je na kada kura ta na mika ma
to wani muhimmin rukuni a siyasar Najeriya shine bangaren mata yan siyasa wai shin wace rawa wannan rukuni ke takawa musamman ma a wannan zaben an samu mata da yawa da suka yi nasara zuwa yanzu Madina Dauda ta duba mana wannan batu
daga 1999 zuwa yau kididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaba a cikin ƴan majalisar ƙasa 469 wato sanatoci 38 da ƴan majalisar wakilai 119 sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa a cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu uku ne kawai suka samu nasara sune Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma sai Ifalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa ɗan uwanta ƴanci Madam Ene Ede ta ce idan har aka tsaya a haka to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar domin yawan su a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3
yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau 10 mun ce mun yi gaba na gan yanzu abun da ya zama kuma kaman 50 da kuma mun koma baya ba wani cin gaba a ci a senate gaba daya ma da ba mata 8 kawai a za gan cewa yanzu mata da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukkan su sabon zuwa ne
to ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama senator a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana
ban ce kawai amara kowane mace baya ba wanda suka gan ya cancanta a je amara mata baya senator da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly ni ban ga abin da ya yi mana ba kuma duka FCT ma sun gaji saboda haka garin neman canji ni ne na canji din dan sauran biyu an taba zaben su wadansu so da yawa dan at least ya tafi National Assembly so daya mai mana ai babu so ni ne fiskan canji din in ana son mutum party bai hana su a gani na wannan karo sama ga mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara mata baya a wannan zabe da muka shiga
amma ga Khadija Abdullahi Iya wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja ta ce duk da kokari da ƴan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya akwai kalubale da ta fuskanta
an kalubale na da yawa wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba wannan ba problem bane da issue bane tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci su ma suna so su tsaya
sun tsaya tsayin daka. Wani kalun balan kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na yar takara sai da ta yi maganan kuɗi. Amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya. So kalun balan da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar kungiyar mata ƴan jaridu ta ƙasa Madam Ladi Bala ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata.
Musulman mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa. Daya musulman mata siyasar Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a ƙasa yau siyasar Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin ciddo bane, ba wai kuɗi ma sana'a ba. Kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa, ka shiga siyasa, ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi. Amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu ticket, ki ji kudade da mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kadai iya tafiyan ba, a kyauta in ka samu form din ka siya, kina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka dauke zaka saya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake siye su.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina. Wani babban lamari a siyasar Najeriya ta yanzu kuma shine dauki dora da siyasar Ubangida. Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto akai.
A Najeriya siyasar Ubangida na tasiri matuƙa ga sha'anin zabe, musamman ma a yayin fidda gwani. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano, na cewa
in zaka iya tunawa tun jamhuriya ta farko a Najeriya zuwa jamhuriya ta biyu, idan aka ce Malam Aminu Kano yayi magana da dan Nefu zai bi, idan aka ce Sardaunan Sokoto ya yi magana da ɗan NPC ko zai bi. To waɗannan iyayen gida ne na siyasa, amma sun tafi da ita bisa aƙida da kamar wato jagorori ne, jagoranci ne. Amma yanzu iyayen gidan siyasa abin da aka san su da shi shine karɓar kuɗin hannun mutum su bashi abin da bai cancanta ba.
Amma a cewar sanata Mas'udu El Jibril Dogwa, tsohon wakilin mazabar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, gwamnonin kasar su ne tushen matsalar siyasar Ubangida a kasar.
Wai shin kai yanzu a Najeriya idan aka yi magana Ubangida, akwai wadda yake da Ubangida ba gwamnan yanzu ko kuma gwamnan da ko kuma gwamnan da ya fara yi ba? Ai magana kake, gwamnonin Najeriya duk matsalar da muka samu muka yi ga a cikin demokradiyyar mu ta Najeriya su ne.
Shugaban kasa
shi ma ba gwamnonin suke juya shi ba? Saboda haka gwamnoni su ne tushen siyasa ta iyayen gida.
Wataƙila hakan ce ta sanya masana kimiyyar siyasa ke cewa akwai alaka ta ƙuddaƙu tsakanin siyasar Ubangida da siyasar kuɗi wadda kan rikide ta haifar da yanayi na amfani da kayayyakin masarufi domin jan hankalin masu zaɓe. Sai dai ana ci gaba da muhawara a tsakanin manazarta cewa ta yiwu sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin Najeriya ka iya tasiri ta wannan fuska.
Tunda babu kuɗin ruwan kuɗin, to za a samu sauƙi.
Masana ilimin kimiyyar siyasa dai sun ce sayan ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin siyasar Ubangida yana nufin tafka magudin zaɓe. Shin ko gwamnoni kan takarawa a wannan?
Wai ba cinya ba kafa baya. Su waye suke da kuɗin? Su waye suke da hanyar kuɗin? Gwamnonin nan kamar dai da nake faɗi su ne suke da madafu na iko, su ne suke da madafu akan asusun da ya mallaki harkokin jama'a.
Tidai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ƙirƙiro da na'urar VBAS na daga cikin matakan da ta ɗauka domin kawar da magudin zaɓe a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye game da zaben na Najeriya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa, da producer-mu Salamon Abu da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka. don sanin halin da ake ciki game da zaben na matakin jihohi a Najeriya. Wassalam.